Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Lahadi 13 ga watan Janairu shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya. Mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka da Turkiya za su iya amincewa da hanyar da za ta kare 'yan tawayen kwardawan da ke Siriya bayan ficewar dakaran Amurka daga kasar. Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Turkiya kuma ya ce akwai alamun kasashen biyu za su amince da wata yarjejeniya da suka tattaunawa a kai. Pompeo ya ce abu ne mai yiwuwa su amince da yarjejeniyar ta hanyar da za ta baiwa Turkiya dama kare kasarta yayin da ba za su shiga harkar kwardawa ba waɗanda ba su da wata barazana. Kasar Turkiya daina kallon yawancin kungiyoyin kwardawan Siriya a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda kuma ta yi alkawarin kai musu hari. Barazanar dai ta ƙara ƙarfi sosai lokacin da Amurka ta fara shirin kwashe sojojinta daga Siriya bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da izini. Ɗan takarar shugabancin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Martin Fayulu, ya ƙalubalanci sakamakon zaben ƙasar a kotu, yana mai ikirarin ya kayar da abokin takararsa Felix Tshisekedi da tarzara mai yawa. Tun ranar Juma'a, kwamitin yakin neman zaben Fayulu ya ce shi ne ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 61 cikin 100. Yana mai kwatanta yawan ƙuri'un da majami'ar Katolika ta fitar wadda ta yi amfani da masu saka ido a zaben 40,000 a duk faɗin ƙasar. Fayulu, wanda yanzu haka aka jirge sojoji a wajen gidansa, ya nemi da a sake ƙidayar ƙuri'un zaben. Ranar Alhamis, Amurka ta buƙaci Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ta fitar da sahihin sakamakon zaben. Tana mai gargaɗin saka takunkumi ga duk wanda ya ƙoƙarin kawo tsaiko ga demokuraɗiyyar ƙasar. Yau ranar Lahadi ita ce ke zama rana ta ƙarshe da ya kamata a fitar da sakamakon zaben tare da rantsar da sabon shugaban ƙasar ranar 15 ga watan Janairu. Hukumomi a ƙasar Faransa sun ce wata gobara da iskar gas ta haddasa ta a wani gidan gasa Brodi da ke birnin Paris ta kashe 'yan kwana-kwana biyu tare da raunata wasu mutane masu yawa. Fashewar ta faru jiya Asabar, ta farfasa tagogi da ƙofofi, ta kuma yi watsi da wasu motoci. Jami'an 'yan kwana-kwana sun yi ta zaro mutane da suka raunata daga tagogi kuma suka kwashe mutanen da ke cikin ginin yayin da hayaƙi ya turnuƙe. Da yake magana daga inda gobarar ta faru, ministan cikin gida na Faransa, Christophe Cartner, ya yi gargaɗin cewa gobarar ta yi ɓarna sosai kuma ya ce akwai 'yan kwana-kwana wajen 200 da ke aikin kashe wutar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau dinnan Lahadi, yau rana ta 23. Wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin Amurka. Rufin ma'aikatan ya samo asali ne daga bukatar shugaba Donald Trump ta samar da biliyoyin dalolin a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, wanda kuma majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ke adawa da shi. Trump ya bayyana abin da ke faruwa akan iyakar da yunkurin mamaya. To, amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a halin yanzu a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katangar da kuma kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan na gwamnati. A kalamansa na baya-bayan nan kan takaddama tsakaninsa da 'yan Democrat, wadda ta biyo bayan buƙatar da ya gabatar ta kuɗi sama da dala biliyan 5 a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar. Shugaba Trump ya ce shi ya fi son ya ga majalisar dokokin tarayya Amurka ta kaɗa ƙuri'ar amincewa ta samar da kuɗi. Jaridar New York Times ta ce jami'an hukumar bincike ta FBI sun damu matuƙa da take-taken shugaba Donald Trump bayan da ya kori shugaban hukumar ta FBI James Comey, don haka suka shiga binciken shin ko yana zagon ƙasa ne ga muradun Amurka. Jaridar ta ce majiyoyinta wasu tsaffin jami'an hukumar ne da wasu mutanen da ke da masaniya game da binciken, waɗanda duk suka buƙaci a sake sunayensu, waɗanda ranar Juma'a suka ce jami'ai sun shiga binciken sanin koshin shugaba Trump na yi wa wato yana yi wa Rasha aiki ne da gangan ko kuma ya faɗa gadar zaren da Rasha ta shirya ba da saninsa ba. Jami'an sun gaya ma jaridar cewa bayan kore komi a watan Mayun 2017 sun damu da yadda Trump ya alakanta kore komi ɗin da binciken da ake yi akan zargin katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka. Babu dai wata tabbatacce shaida cewa Trump ya haɗa kai da Rasha yayin yakin neman zabansa, kuma Trump ya sha nesan ta kansa da duk wani zargi da haɗa kai da Rasha. Ita ma Rasha ta kare ta zargin da ake yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Sai madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Bisa ga dukkan alama, tsarin koyarwa na tsangaya inda ake koyar ma ɗalibai wasu darussa na boko game da ilimin addinin Islama ya sami zama a ƙaramar hukumar Argungu da ke jihar Kebbin, Najeriya. Sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Argungu, Hajiya Hafsat Ibrahim, ta bayyana wa muryar Amurka cewa hakan zai kare yara daga barace-barace akan titi.
To, alhamdulillahi, akwai wasu programs wa'anda suke duk suna nan suna tahiya. Yanzu muna da akwai rana, light, akwai haske, wanda yake duk programs ne wa'anda sun ka shahi ilimin yara. A ga cewa dai yara sun yi karatu, sun samu ilimi mai inganci, mai quality, wanda zai amfani su. Sannan ya zama an kashe street begging. Yaran ga almajirai da abisa tituna ya zama an yi enrolling din su ma sun shiga cikin system na makaranta. Suna karatu. Ke kamar misali makarantar Gadashi mai girma gwamna ya ba da dama an ka buɗa muna ta Sangaya Schools. Duk Sangaya Schools ɗin nan wanda an gina su da dadewa. Tun shekara ina ganin ya yi shidda da sun ka wuce da gina su, amma ba a yi a fara amfani da su ba sai yanzu da mai girma gwamna ya ba da dama an ka buɗa su, ya yi musu duk abin da ya kamata, an ɗaukan musu malamai na musamman wanda shike special enrollment an ka yi na malamai, an ka ba su aiki, an ka ɗauke su, an ka tura su wa'annan Sangaya Schools ɗin nan. Sannan baya ga haka an ɗunka musu uniform kyauta. Gwamnati ta ɗunka musu uniform, ana raraba musu. Sannan yaran nan ke ga an riga an yi campaign ɗinsu da ba a son su tafi su yi bara, suna wuri ɗaya nan suka kwana, nan suka ci, nan suka sha. So gwamnati ita ka ba su abinci 24 hours, breakfast, lunch da dinner, ko yaushe gwamnati ka ba su abin ga. Don haka ke ga wannan ya taimaka, an rage yawan almajirai saboda an samu wasu dai at least ko dai ya suke an yi campaign ɗinsu wuri guda, kuma suna an sa karatunsu na boko, suna an sanna Muhammadiyya. Sannan wayannan programs ɗin da ake suna taimakawa kwarai da gaske, tunda ko yaushe muna da mutane ko daga SUBEB, ko daga UBEC, ko daga su UNICEF, ko yaushe cikin biye suke da bincike a gani shin abin nan da anka ce ayi na makarantun ne an yi, yaran nan su makaranta akwai continuity, suna zuwa makaranta, malaman suna kula, aikin da anka sa su yi su ne musu, duk da irin wa'annan abubuwa suna nan biye na ake da su ko yaushe. Saboda haka gaskiya ga harkar ilimi in Allah ya yarda muna sa tsammanin za a samu canji kwarai da gaske yadda da aka tsammani da wa'annan abubuwa da suka biyo baya.
Rankile duk da shuruwan da ake ta kaddamar fa, mun dai zagayenmu fahimci cewa akwai karancin malamai a makarantu. To wani irin kokari ne kuke yi domin a samar ma wa'annan makarantun malamai?
To shi al'amari na malamai kin san abu ne wanda shike ba mu kadai ba mu iyawa mu ce za mu dauki malamai aiki, amma ita kanta gwamnati muna kokarin koyo shi, muna nan muna ta bada shawarwari, muna sanarwa cewa ya kamata a kara muna malamai. saboda makarantun ne ba su yi sai da malamai. Irin kokarin da aka yi na gyaran makarantun ne da ba da duk supportive abubuwan da sun ka kamata. To kin ga in anka samu ƙari anka yi enrolling malamai abin zai yi tahiya da kyau. Saboda haka koyaushe dai roƙon mu shine muna roƙon gwamnati da ta taimaka ta ƙara daukan mu na malamai. Ayi posting din su makarantun nan primary saboda primary karatun primary shi a foundation na ilimi. Da zarar an ka rasa shi to abu ya lalace. Ba sai ba an ce tubali. In za a azagi na za a fara daga ƙasa da foundation. In aka samu foundation to sama za ta yi kyau. Saboda haka muna roƙo ƙara roƙo ne kawai ga gwamnati da ta ƙara dibawa yiwuwar ta daukan mu na malamai aiki. A ba su aiki ya zama su ci gaba da karantar da yara.
Murya Atu Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Har yanzu muna jihar Kebbi inda wani sanannen malamin addinin Musulunci Alhaji Abubakar Giro ya bayyana muhimmancin ilimin ya mace.
To idan muka dibi gefen addinin Musulunci wannan sanannen abu ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara ga ɗaya daga cikin matan shi wadda tana karamar yarinya shekara 13 Aisha radiyallahu anha yace rabin ilimi ko dauko shi wurin wannan jar yarinya ma'ana wato Aisha radiyallahu anha saboda haka wannan tunda an bata hukunci akan samu rabin ilimi a wurinta wannan ishara ce wadda take gwada muhimmancin ilimin ya mata. Na biyu kuma dukkan malamai sun ittifaki kuma hadisai da littattafan shari'a sun tabbatar da ka ba mace ilimi ita kadai kaman ka ba mutum biyu ne saboda ana la'akari da zuri'anta da iyalinta da zamantakewa ta cikin gida da sauransu. Na uku kamar yadda kuka sani kwakwalwar mace ta fi saurin daukan abin da ake so a koya mata kusan mafi yawa hiye da namiji saboda rashin karauniya da rigingimu da abin da suke da sauki a gare ta. Don haka idan mace ta gyaru dukkan society gaba ɗaya sun gyaru. In kuma mace ta samu matsala to kusan ana iya cewa dukkan society gaba ɗaya ma'ana yanayi na al'umma gaba ɗaya ya samu matsala. Da yanzu kun ga duniya tana yaki da shaye-shaye. Ai inda abin ya zama ya yi muni shine da aka samu matsala mata sun shiga wannan layi na shaye-shaye. Ai da maza suna yi amma bai zama kalubale da damuwa ga duniya ba har sai yanzu da aka ga mata sun zo sun karba. Sannan bai ga haka kuma kaga ita a cikin gida an ce charity begins at home. Kun ga kenan idan mace ta samu ilimi yara tun ba su je makaranta ba tunda asalin yaro makarantar shi ta farko ta gida ne. Don haka idan mace kuma ba ta da ilimin da za ta iya tahiyar da shi to ya za a yi ta rike shi ta koya mai abin da in ya je primary ko nursery zai ji sauƙin da zai tafiyar da abin. Saboda haka ilimin su yana da tasiri kwarai shi yasa babu inda Allah ya magana namiji sai ya yi magana mace. In aka diba cikin abin nan har Qur'ani ma babu surar maza sai dai surar mata saboda a nuna muhimmancin mata a cikin tsarin rayuwa. Sannan kuma in aka diba cikin tsare-tsaren duka da Allah ya yi za a ga cewa dukkan wani annabi ko manzo kamar da Imam Shafi ya faɗa ai mace ce ta haife shi. Don haka yana cikin muhimmancin da ake gani ga ilimin su don a samu sai zama an samu saukin tahiyar da rayuwa ta aure da tarbiyyar yara. Wannan shine domin yanzu da wuya a samu uwar da ba ta san ɗiyarta ta yi ilimi. Babban matsala dai da ya kamata a yi magana yanzu shine gwamnati ya kamata ta ba da muhimmanci hiye da ɓangaren maza wurin kaso wurin ɗaukan nauyin ilimin ‘ya’ya mata. Misali abinda muke nufi shine namiji na iya zuwa ya kwadago yana iya zuwa ya yi ga aiki ya yi noma ya yi walda ya yi mi ya samu kuɗin da zai biya hand out ya samu in mace ce za ta je ta nemo wannan kuɗin ai sai ta yi abinda ba daidai ba. Don haka gwamnati ta ba da muhimmanci ga makarantun mata kuma a primary a sauƙaƙa musu cewa sai sun biya kuɗin uniform kuma a samar da motoci waɗanda za su dinga ɗaukar su wurin kai su da dawowarsu. Wannan shine ai wurin iyaye abin nan dama iyaye kan a yanzu kowa an fita wannan zamani da ake cewa ba a san mace ta ilimi amma kalubalen iyaye yanzu ya za su dauki nauyin abin. Don haka shi gwamnati za ta shigowa ta dauki nauyi fiye da bangaren maza in Allah ya yarda a samu sauki bi iznillah.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
A jihar Kaduna ma babban limamin masallacin garin Kafancan Imam Muhammad Kabir ya jaddada muhimmancin ilimin ya mace a musulunci. mun taba kawo muku wannan hira a ƴan watannin baya.
Ilimin iyamaci a cikin addinin musulunci ilimi ne wanda alqur'ani ya kawo cewar ilimi tsakanin kamar yadda za a ba namiji haka za a ba mace. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ilimantar da ku je ku nemi ilimi, musulmi je ne ilimi, namiji ko mace. Saboda haka musulunci bai ce sai namiji kawai za a ba ilimi ba, ilimin musamman ilimin mata. Saboda in ka ba mace ilimi a musulunci kaman ka ba duniya ne. Saboda in ka ba mace za ka samu gida mai kyau, ƴaƴanka ma'anin gida mai kyau, ƴaƴanka za su samu tarbiyya mai kyau, ƴaƴanka za su tashi cikin nishaɗi, ƴaƴanka za su tashi cikin lafiya, ƴaƴanka za su tashi suna walwala, ƴaƴanka za su tashi suna sani su san muhimmancin iyayensu. Saboda haka a musulunci ilimin ƴaƴa mace tilas ne. A Qur'ani abinda Allah ke faɗa, an yace da Allah ya ce mana iqra, Allah ya ce manzo da kai karatu. To anan ana nuna mana cewa karatun nan mace da namiji tilas ne. Allah na cewa ran tashin kiyama Allah ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani na cewa ya walizina amanu ku ya kun da kai imani ku anfusakum wa ahlikum nara, ku kare matan ku da ahlin ku da mata da ƴaƴa da barorin ku da wanda suke karkashin ku. Ƴaƴa da aka ce sai aka ce ƴaƴa ana nufin mace da namiji. Allah na cewa Qur'ani in muka gara ma yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur ay yuzawwijuhum dhukuran wa inasa sarqa Allahu al-azim. Allah na cewa in muka gara ma in ka roke mu ƴaƴa zamu iya baka mata zalla ko mu baka maza zalla ko mu hada maka maza da mata. To muka hada maka dinnan to lalle ne ka ba su ilimi tilas ne a cikin addinin musulunci. Ilimin nan da ilimin addini da ilimin zamani wanda muke cewa ilimin boko, dole ne a musulunci a bar ƴaƴa su yi karatu. In ka bar ƴaƴanka suka yi karatu to benefit da Allah ya faɗa cikin addinin musulunci innal muslimina wal muslimati wal mu'minati ila akhir al-aya. Allah yana cewa ya ku dauka imani maza da mata, maza da mata, maza da mata. In ba a yi ilimi ba ya za a aikata shi a matan kamar da Allah ya ce wa min ati an kana lakum min anfusikum azwajin latuskunu ilaiha. Allah ya ce daga cikin ayoyinsa shine ya halatta muku daga ku kanku mata, da ya halice su kuma sai sa kuma matan haihuwa da soyayya tsakaninku. Ai dan su haihu ne, idan kuma suka haihu an ce ku ba su ilimi. Duk wanda ya ba dan sa ilimi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutun ya mutu ayyukansa kaf Allah ya dauke sai kwaya uku: sadaqatu jariya, mutun ya gina masallaci ko makaranta ko ya gyaran hanya ko ya shuka itatuwa, duk abin da mutun yayi domin al'umma su amfani da shi ko da dabba ne amfani da shi, wannan zai ladan zai same shi ko da hakari jiya ne hata shin kiyama har duniyar tashi akwai lada. Sai ce au ilimin ya tafi ubi, kuje abin da manzo Allah ya ce fa ko ilimin nan ba a ce sai mace ba sai namiji ba, a ai ko ilimi wanda ya amfani da ilimi kuma ya ilmantar. To babu ilimin da zaka bada ilimi ya amfani ilimin da ka ba ya mace. Saboda ga malamai sun rubuta littafi wa za auri jahila, ma'anin wa za auri jahila ai ba wanda zai kawo matan da ko in ba ta makanta ba za ta iya abinci mai kyau ba, ba za ta iya maka tsafta ba, ba za ta wanke kayanta ba, ba za ta wanke bakinta ba, ba za ta hatta wajen da za ka yi sallah ba za ta goge ba. Amma in ta yi ilimi kowane iri matukan ilimi ne to ina da amfani. Sai manzo Allah kuma ya ce to ko ɗa na ƙwarai sai ce au awwaladin salihun yadu lahu. Qur'ani fa ta yi amma manzo Allah abin da ya cikin hadisi ɗa ko ya na ƙwarai. In Allah baka na ƙwarai wanda zai dinga maka addu'a bayan ka tafi. Idan baka ba yarinya mace ilimi ba to kai ka san in ka mutu ba ta maka addu'a ba, saboda ku koya mata ba. Kuma mun riga mun sani dama tarihi ya nuna mana babu wanda suke da tausayi irin ƴaƴa mata. In ka ba ƴarka ilimi ko tana gidan wani za ta dinga cewa babana, saboda ka ba ta ilimi duk abin da ta samu za ka yi tana cewa mijinta babana fa ma'ana iyayenta. Saboda haka ilimi a cikin addinin musulunci ga ƴaƴa mata, inda mun gane ma ai kin ka ilmantar da ilimi in ka ba matanka ƴaƴan ilimi a gidanka to duk ka ba ƴaƴanka ilimi. Saboda ƴaƴa wannan ƴaƴa macen ita ce za ta haifi ƴaƴa, za ta haifi ƴaƴa uku, hudu, biyar, shida, goma, wata ma har sha biyar. To in tana da ilimi to za ta koyar da ƴaƴanta a gida. In aka je makaranta aka dawo za ta koyar da ƴaƴanta. Kuma gashi tarihi ya nuna mana yanzu a nan ƙasan Hausa duk ƴaƴan da suka fi tarbiyya to zan ka je ka samu uwansu ta yi karatu, to ma'ana iyayenta sun sata a makaranta. To wannan shine addini.
To me yake kawo rashin fahimta da yake sa mutane da ba su son sa ƴaƴansu mata makaranta?
Wato abin da ke faruwa akwai mugayen al'ada, akwai culture, akwai al'ada. Al'adan nan kuma yanzu mutane sun gane ba addini bane. Na biyu, da mutane na zato, to be frank with you, in aka ce ga ilimin boko to ana mana ga ilimi ne mutum zai fita a addini, za a raba shi da addininsa. To amma yanzu da yake ana karatu mutane suna karatu suka fahimci cewa to ai ilimin nan ashe ilimi da ma za ka yi amfani da shi domin ka gyara addinin ka. To da akwai misconception, mutane ba su fahimta ba saboda al'ada, wasu kuma saboda jahilci. Akwai jahilci, akwai al'ada, mugayen al'adu. Domin al'adun mu a kasan Hausa da an riga an sani, kaman yar dan fodio radiyallahu anhu Nana Asma'u, ai Nana Asma'u ilimi da ta ilimi kuma ta dinga rubuce-rubuce wanda ya taimaki addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa Aisha tana da ilimi, har manzo Allah yakan ce ku nemi rabin ilimin addinin ku daga wajen wannan faran yarinya. Ya matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ilimi, kuma da ilimin ne suka abin da to yanzu dama rashin sanarwa da rashin fahimta da rashin da kuma al'adu na banza. Amma yanzu alhamdulillah malamai suna ta bayani. In ka je yanzu ma kusan kasan su za ka kusan duk garin da ka je yanzu za ka kusan ya mata sun fi shiga makaranta. Dama wannan akwai al'ada, wannan mugun al'adan shine. Na biyu akwai jahilci, to kuma ana koran jahilci yanzu. Na uku yanzu ma da yake duniya ta zama karaman global village, duniya yanzu ta zama wani kaman gari ne guda. Saboda haka abubuwan da mutane ke faɗa suke ji yanzu, ga BBC, ga Voice of America, ga kafafen labarai, ga kuma TV da sauransu, irin su Liberty, irin su Channels, irin su NTA, AIT, ko ina yanzu ana kowa zai ga yarinya, sai ga yarinya da gashi ta sa hijab, amma gashi ta iya boko tana karatun boko. To kowa yanzu yana kwaɗayi ma ya sa 'yan shi a makaranta.
Akwai rawa da kake ji kaman gwamnati ko al'umma za ta iya taka wurin ganin haɓaka harkar karatu mata?
Eh, kwarai. Da farko tukunna, mu iyaye maza, mu da muke da mataye muke da muke haihuwa a cikin gidaje, ya kamata a samu wayar da kai, sensitization. Na biyu, makoci da yake ya sa 'ya'yan shi a makaranta, to ya tabbatar shi ma taimaki makocinsa. Dan manzo Allah ya ce la yaminu alaikum mata hiba li akhi ma hiba li nafsi. Ɗayan ku ba zai zo mumini ba, sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa. Idan kana ka kai 'ya'yanka makaranta, in kana da makoci bai kai 'yan shi ba, to kai sensitize na shi, ka gaya mishi muhimmanci. Hakanan al'umma da suke unguwa guda za su iya haɗuwa su ma su taimaka. Dan manzo Allah yana cewa mar aminkum makaran falyughayyihu biyadi. A cikin ku idan wani wanda ya ga abin da ake a cikin al'umma wanda ba kyau, yanzu ka je ka duba yaran da ba su makarantar nan, ana ji ana son musu talle. In suka je talle ba ta so ake. Amma ninya in ta yi karatu, ko da tallan za ta yi, za ga ta san haƙƙinta, ba wanda zai je nemi lalata ta. Ko da irin kaɗan da ake, za ga yawanci yaranmu ne wanda ba sa su a makaranta ba. To yawanci wanda ka sa su a makaranta, za ga ina da wahala ka ga an yi abin nan. Kuma daga ƙarshe gwamnati ya kamata ta gyara ma mutane makarantu. Ya kamata gwamnati ta nemo ƙwararrun malamai. Ya kamata gwamnati ta bi ta dinga wayar da kan al'umma daga community zuwa community, gari zuwa gari, a empowering sarakunanmu da daga tai da hakimai da malamai, a empowering ɗinsu, kuma a buɗe makarantu. Ka ga nomadic education da ake na Fulani yana da kyau, yana taimakawa. Gwamnati tana da hannu, ita ce ma number one wanda yake ya kamata ta sa mutane, ta ba da malamai ƙwararru. In ta ba da malamai ƙwararru, kuma a shiga kowane lungu-lungu na jihar Kaduna da Najeriya gaba daya, a dinga wayar ma mutane da kai. Da farko a ɗibo malaman addini da sarakuna da 'yan kasuwa da jami'an tsaro da kuma market women, 'yan kasuwa da sauransu, duk a haɗu da samari, a haɗu a sensitize mutane. A dinga fita ana wayar da ma mutane kai, masu kuɗin masu fito su taimaka. In ka je ƙasar Yarbawa, wata rana 1974 shekara Ali Dai jira 74 na raka kakana Lagos, lokacin ina funfu a secondary school, ina aji hudu kenan a secondary school. Sai da na muka je airport, sai na ga Yarbawa suna ta waka, sun haɗu aka yawa. Sai na ja wani yaro wani bai rabe da turanci ne, tambaye shi nace me ke faruwa ne. Sai ya ce ai wani yaro ne ubansa talaka ne, amma kuma a anguwan an fahimci na da kwakwalwa shine. Sai ne mu tsaro mutanen anguwan suka hada kuɗi, suka dauki nauyin shi zai je Egypt ya karatu. To community ya kamata irin wannan. Akwai 'ya'yan talakawa wanda lallai ya kamata, in ka taimaki dan talaka ya makata, ka taimaki danka. Domin dan talakan nan shine, in baka sa shi a makaranta ba, shi zai fito ya bata danka ya je karatu, shi zai bata shi. In ma suka girma tare, to wannan matsayi da kake so danka ya samu na abin nan ba zai samu ba. Domin dan talakan nan shi zai je ya hada kai da wasu a yaki danka. Amma idan ka ba dan talaka ilimi, dan makocinka, to shi ka cire gaba da kiyayya.
kuma ka taimaki al'umma. In ka taimaki al'umma kai ma Allah ya taimake ka. Manzo Allah na cewa duk wanda ya taimaki dan Adam a nan duniya shi ma a lahira Allah zai taimake shi. Wanda ya yaye ma dan Adam bakin ciki, ba bakin cikin da ya kai mutum na da ƴaƴa ba zai sa su a makaranta ba. To idan al'umma a unguwa suka taimaka, suka sa dan wannan mutum a makaranta, to ba zai manta da wannan mutum ba har duniya ta tashi.
Kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokanan aiki ni Iliya Kure yake muku fatan alheri mu huta lafiya.
To a gaida malamai waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke, shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.